mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu leka jamhuriyar Niger inda jami'an tsaron kasar suka fitar da tafke daruruwan mutanen da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci da kuma sauran al'amura masu alaka da aika-aikar yan bindiga dadi
akwai mutane waɗanda ga kama yan ta'adda tallahi akwai waɗanda ga kasuwanci tsakanin su da yan ta'addan kansu kai musu wasu mai kansu kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka
ai hatara tunda can gabaya mun gani abubuwan da ya faru a jihar Difa wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara 1 2 akwai wanda shekara 3 4 5 da karshe an aka zo gaban shari'a hukuma yace shari'a justice kenan shari'a yace a babu hujja da ya gudada suka sai a sake su a tai
koi masala da yawa nan kusa da ciyawa kun san akwai watanni ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa to kwanan ma an yi shi mutane ana taidi dukiyoyi shanu ana taidi su ana kashe su ga damanan nan ta zawo mutane akwai wasu wurare mutane su shekara 2 ko 3 ba su noma ba banan ma bamu ga alama ba ana noma ya zai ga niwa ga tashi hankali
to madalla hukumomin tsaro a jamhuriyar Niger sun sanar da tafke daruruwan mutanen da ake zargi da hannu dumu-dumu a ayyukan ta'addanci da sauran al'amuran da suka shafi aika-aikar yan bindiga dadi fataucin miyagun kwayoyi da sauransu a ciki da kan iyakar kasar a tsawon watanni 3 na farko yayin da wasu daruruwan takaddun shari'ar waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi ke a gaban kotu a ɗaya bangaren kuma bayanai na nuna cewa kungiyoyin ta'addanci sun kara zafa kai hare-harensu da yi wa jama'a barazana a wasu ƙauyukan karkarar Talabere mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina. Akan haka wakilinmu da ke birnin Niamey Sulaimin Barma ya hada mana wannan rahoto.
A rahoton da ta fitar a tsakiyar watan Afrilun 2024 domin sanar da al'ummar Niger abubuwan da ke wakana a yaƙi da ta'addanci da ma sauran ayyukan da ke da alaƙa da tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan ƙasar ne, cibiyar yaƙi da ta'addanci da aika-aikar 'yan bindiga da safarar makamai da miyagun ƙwayoyi SCLCTCTO a taƙaice. Ta sanar cewa dakarun kasar sun yi nasarar kama mutane 773 daga ranar 1 ga watan Janairun 2024 zuwa watan Maris ɗin da ya gabata, waɗanda ake zargi da hannu a irin waɗannan miyagun ayyuka, walau a cikin ƙasa ko kuma a kan hanyarsu ta ƙetare iyakoki. Mamba a ƙungiyar MPCR mai kare haƙƙin ɗan adam da kare martabar ƙasa Ibrahim Namaiwa ya jinjina wa jami'an tsaro sakamakon nasarorin da ake samu a yunkurin samar da tsaro.
To shi wannan abun yana da kyawu a gano cewa ba kawai ba 'yan ta'addan ne, akwai mutane waɗanda ga kama 'yan ta'adda tallahi, akwai waɗanda ga kasuwanci tsakanin su da 'yan ta'addan kansu kai musu wasu mai kansu kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka. To abun ne ya zamanto ruwan dare gama duniya tunda harka ta ta'addanci baka san ma ko da wadawane ne suke ciki. Kenan a ci gaba da wannan aikin don saboda duk wanda yake iya kawo ma ɗan ta'adda gudunmawa an ka same shi da shi ɗan ta'adda babu wani babban bambanci, shi ya kamata a gurfana shi sanda shari'a ta buge su talakawa ya kamata ta su gano cewa koko wannan dan su ake gayinta dan zaman lahiya dan saboda su kwanta lahiya su tashi lahiya su talakawa. Kenan wanda ake aiki dan saboda kai ya kamata kai ma ka kawo gudunmuwa talaka ita ce da ya ga abin da bai yarda ba da shi ya kamata ya faɗa mu hukumomi da wuri-wuri sai a samu a ɗauki mataka.
Alƙaliman wannan rahoto na cewa daga cikin mutanen da suka faɗa hannun askarawan Niger a tsawon watanni 3 na farkon shekara tuni takardun shari'a 372 suka isa mashara'anta da nufin tantance gaskiyar lamari. Matakin da mai bin diddigin sha'anin tsaro kaka Tudagoni na kungiyar Alternative ya bayyana a matsayin wani ci gaba a harkokin kare dan adam, kodayake ya gargaɗi mahukunta akan buƙatar ɗaukar matakan kaucewa kurakuran da aka fuskanta a baya.
Lalle a cikin yaki da ta'addanci da jama'an tsaro suke yi ana iya cewa alhamdulillahi indai fisabilillahi wannan mutane ne wanda suke halaka da dan ta'adda ne aka kama su, dama duk gurin da gogor man da muke ya za mu yi mu ciwo kan wannan matsalan ne a kowa duka ma al'umman Niger kin ne kowa. Amma ai hatara tunda can gabaya mun gani abubuwan da ya faru a jihar Difa wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara 1 2 akwai wanda shekara 3 4 5 da karshe an aka zo gaban shari'a hukuma yace shari'a justice kenan shari'a yace a babu hujja da ya goda da suka sai a sake su a tai kar ya zamanto mu koma gidan jiya kenan a dinga darasi za mu yi ga kanmu kar mu kwashi mutane mu kawo a kwashi mutane a kawo inda gobe kuma in an zo gaban shari'a za a ce babu hujjojin da aka yasa aka kama su za a sake su shi yasa kenan muna jan hankali lalle ana iya cewa ci gaba ne fi sabilillah amma muna ce hannunka mai sanda tunda wannan abun zargin su ne ake tunda sojoji su ba in shari'a bane suna zargin su ne sun kama su kuma in sun kama su dole ne su kawo su gaban hukuma na masaranta haka nan ne kaida na duniya yanzu yake yanzu gare su su justice sai su diba su gani wayannan mutane lalle suna da alaka da wannan abin da ake zargo su dole a kama su in kuma babu sai a sake su
jamhuriyar Niger da ke tsakiyar kasashen da al'amuran tsaro suka tsananta irin su Mali Burkina Faso Nigeria da Libya na fuskantar harare daga ƴan bindiga barayi da ƴan fashi da ƴan ta'adda lamarin da yasa bayan matakan cikin gida kasashen uku na yankin Sahel mambobin IOS suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa a watan Maris ɗin 2024 sai dai rahotannin tsakiyar watan Afrilu daga yankin Tilaberi musamman a karkarar Tera da ke gabar daman kogin Niger na cewa talakawan wasu ƙauyuka sun fice daga matsugunan su sanadiyar barazanar da suke fuskanta daga ƴan ta'adda wannan yasa shugaban kungiyar kare muradin al'umar jihar Tilaberi Union Tilaberi Ahmadu Haruna Maiga sake dana ta kira zuwa ga hukumomi
ina da wani anan wajen sai coordinator dimu yake min komin na uro gelajo akwai gari uku an ba su wadi na kwana uku su bari gari lalle ko sun bar gari sun je sai kuma akwai wannan humanitarian wanda sun zo sun kafa musu inda za su zamna tanti inda za su zamna akwai masala da yawa nan kusa da ciyawa kun san akwai watanni ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa to kwanan ma an yi shi mutane ana ta yi da dukiyoyi shanu ana ta yi da su ana kashe su ga damanan nan ta zawo mutane akwai wasu wurare mutane su shekara biyu ko uku ba su noma ba banan ma ba mu ga alama ba ana noma ya zai ga niwa ga tashi hankali
shekaru akalla 12 kenan harkokin tsaro suka shiga halin tangal-tangal a yankin Sahel bayan da ƴan ta'addan da suka kwashi ganimar makamai a Libya sakamakon faduwar gwamnatin Gaddafi suka tare arewacin Mali kafin daga bisani su yada ayyukan su zuwa makwabta wato Niger da Burkina Faso
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilin mu dake birnin Niamey Sule Mumini Barma da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.